الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan hudu shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Kamar yanzu sai da kai mustaka nasu mai da makwantarin da aka kawo, sai wanda da sai ya rike da karai ke ne sai an ba shi chance.
Wani misali, lokacin da kake da haƙƙi naka yi markaye a hannun hukuma wanda ya cancanta a maka, to sai aka nuna ba za a maka wannan abu sai ka bada cin hanci. Shin ya halatta ka bada? In ka tabbata haƙƙin nan naka ba zai fito ba, dole sai ka gabatar da wani abu na cin hanci, to anan kana iya badawa. In ka bada baka matsayin wanda ya bada cin hanci, amma shi wanda ya karba ya karbi cin hanci. An gane ko? Amma ka tabbatar da cewa wannan haƙƙi naka ba zai fito ba sai ka gabatar da wani abu. Amma da yawa muna da kuskure, dan dai a ce da maza kai a maka take yanke sai ka je ka bada wani ɗan cin hanci ka gabatar domin a maka akan lokaci, wannan kwata-kwata baya halatta, kuma wannan bata al'umma ne. Abu in yana da lokaci ƙayyadadde, misali a hukumance, takaddan nan kafin ta fito za ta kai kwana uku ko za ta kai sati guda, to bai dace ba a nan ka gabatar da wani abu domin a maka ita shayin zubiya yanzu. Abin da ya zama wajibi a kan ka kai hakuri a kai iya adadin kwanukan da aka saba yi. In kuma an kalli alhurmarka da matsayinka an maka take yanke, wannan ba laifi ba ne. Amma kasancewar ka bada wani abu dan a maka take yanke, wannan haramun ne. Duk abin da ka bada cin hanci ne. Amma shi a lokacin da dai ka tabbatar da haƙƙinka ba zai fito ba, dole sai ka gabatar da wani abu, to anan kana iya gabatarwa kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka. Wasu ba suka ce ma abin da ya zama wajibi ya fi dacewa ka dangana. An gane ku? Kenan anan ne kadai yake halatta mutum ya bada. In ya bada bai bada cin hanci ba, shi wanda ya karba ya karbi cin hanci. Na'am. Wai kaifiya ta salatu tasbihi. To kamar yadda bayani ya gabata dai akan wannan mas'ala, salatu tasbihi, duk da cewa wasu malamai sun raunana hadisin, amma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattara hanyoyin da hadisin ya zo ya inganta shi a cikin littafinsa, a cikin wannan littafinsa, wannan Sahihu Tirmidhi. An gane ko? A takaice, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin ne sahihi. kaifiyar ita wannan sallah farko dai zaka yi kabbara, bayan kai kabbara zaka yi addu'a ta bude sallah, ita ce du'a'ul istifta, sannan zaka karanta Fatiha. Idan ka karanta Fatiha ba sura ba zaka yi, zaka yi tasbihi 15 a tsaye, an gane ku, shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ko kuma subhanallahi subhanallahi subhanallahi, idan ba zaka iya wancan ba shi dai tasbihi ake bukatar ayi. To idan kai tasbihi 15 zaka duka kai ruku'u, idan kai ruku'u zaka yi 10, idan ka dago daga ruku'u kai 10, idan ka je sujada ta farko kai 10, idan ka dago daga sujada ta farko kafin ka koma ta biyu kai 10, sannan kuma sai ka koma sujada ta biyu sai kai 10, idan ka lissafa an samu 75, an gane ko, wanda sai kai 10. Idan zaka miƙe tsaye ba tashi ba zaka yi ka miƙe sai kai zaman hutu zaka yi 10, idan ka lissafa kenan an samu 75. Farko dai a tsaye kai 15, da kai ruku'u kai 10 din an hada kenan ya zama 25, da ka dago daga ruku'u kai 10 in an hada ya zama 35, da ka je sujada ta farko kai 10 in an hada ya zama 45, da ka dago daga sujada ta farko kafin ka je ta biyu a zaune kai 10 in an hada ya zama 55, sannan ka koma sujada ta biyu kai 10 an samu 65, lokacin da ka dago daga sujada ta biyu ba miƙewa tsaye ba zaka yi sai kai zaman hutu, a wannan zama na hutu zaka yi 10 in an hada 75. Haka a raka'a ta biyu kenan, lokacin da ka dago daga sujada ta biyu kafin ka yi tahiyya sai ka yi tasbihi 10, sannan sai ka yi tahiyya shi ma idan anan an samu 75, sai a ƙarshen kuma raka'a ta hudu ne zaka salamci, domin raka'a hudu ce, sai a ƙarshen ta hudun ake salancewa. Kuma ita salatu tasbihi ba take banta ba da dare, ko a cikin yini ka samu damar yinta zaka iya yi, illa kasancewar duk wasu nafilfili an fi so a yi su ne a cikin dare, domin lokaci ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a. Amma ko a cikin yini mutum ya samu damar yinta yakan iya yinta. Na'am.
Wanda shi yana gaugawa ne ya kai kayan shi ta daga tinki, maimakon akwai wasu a gaban shi sai ya kara kuɗi shi a mashi da gaugawa sai ya kara kuɗi na musamman da shi.
Wai misali kai ne ka kai kayan ka wajen tela ya dumka maka, alhali akwai waɗanda suka riga yi ka kawo kaya sai ka ƙara masa kuɗi domin ya dumka ma da gaugawa. Ai telawa da sauran masu sana'ar hannu ba alƙibla ba gare su, mafi yawa ba wani layi ba ne ba suke bi na cewa wanda ya kawo yanzu shi za a fara ma, wani yakan iya kawo ɗinkin shi bai kawo kuɗi ba, kai ku tela baka da kuɗin da zaka je ka sayo kayan aiki, ko kuma in ka masa ma ba a yanzu zai zo ya amshi aiki, wani sai ya kawo maka ɗinkin kwata-kwata ma sai ya manta, sai an dawo wani lokaci ka tuna masa, ko kuma ka ɗinka kayan ya ki zauwa ya amsa. Don haka anan shi in kana buƙatar mai sana'ar hannu ya maka abu take yanke, wannan ba laifi bane ku yi tsada da shi. Abinda sai a sati ake yi, ko da ma wasu sun riga yi shi, to abinda ya kamata ku yi alkawari da shi, ko nawa ne ka bashi iya yanda zai bada lokacin sa ya tsaya ya maka kaya. Abinda dai ba a so shine saba alkawari. In har ka riga ka kama wani alkawarin cewa gobe zai karɓi kayansa, wani ya kawo kaya yau wanda ka tabbata in ka amshi wannan kaya shi wanda ka masa alkawari a gobe ba zai samu kayan shi, to wannan baya dacewa. Ko nawa za a baka ka yi haƙuri ka cika abin da yake na alkawari da ka ɗauka. Amma in ka tabbata shi wanda ya kawo cewa ka masa alkawarin gobe zai iya karɓa, in kumfule 1000 a ka maka in za ka iya yi a yau, duk a yi tsada da kai ka yi su ka bada, wannan ba laifi ba ne ba. Wancan ana maganar misali kamar wani haƙƙi naka wanda yake hannun hukuma kamar da sauran abubuwa. Ai haƙƙi ne na ɗan ƙasa, duk abin da yake buƙata na takardu da sauran al'amura a je a yi masa. to wani in yazo ya bada cin hanci yanzu sai ai masa wani ko in bai bada ba sai ai ta masa je ka dawo kaga wannan ba wani aiki bane ba wanda yake mai yawa a wani galibi ma sanya hannu ne kawai da sauran su kuma wannan ba kayan kudi bane na kazo ka biya kudi ai maka in ma ka biya kudin menene kudin tambur ne tambura zama dai baka iya lika 10,000 ba wani aiki bane ba wanda zai dauki lokaci amma shi wannan sana'a ce tsayawa ne zai iya yi kenan in kun yi tsada da shi yana dinka kumfule a jika biyar kai kake bukatar ai maka a yau yakan iya ce wato in a yau kake bukata sai jika 10 in ka yarda ka amince ka biya shi a yau ya maka ba ruwanka da abin da ya shafi waɗanda suka kawo masa dinki nan da wasu kwanuka wannan alƙawari ne tsakanin shi da su in ya ma wani alƙawarin gobe ya zo ya amsa wanda in ya maka yau gobe wancan ba zai samu ba to anan bai ya dacewa ya saba wannan alƙawari dole sai ya nemi uzuri game da wancan ya ce masa wani kai haƙuri kayan nan naka da na maka alƙawarin gobe ba za su samu ba sai dai zuwa lokaci kaza saboda wani aiki ya gito mu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga cikin fasli wanda malam yayi wanda malam ke zo mana da hadisai waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato sunaye da sifofi wanda ya ambaci kansa da waɗannan sunaye kuma ya siffanta kansa kamar yanda kuma wato kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da waɗannan sifofi wanda bayani ya gabata farko dai ayoyi ne malam ya ringa jero mana ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunaye da sifofi wanda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani bayan haka kenan da yayi wannan fasili shi kuma abinda ya ci gaba da zawwa da su sune hadisai tabbatattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofin da manzonsa ya tabbatar masa wanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba kasancewar sanin abu ka san shi har ka kai yanda za ka ba da labari game da shi baya kasancewa sai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko kamar yanda malamai suka faɗa in ma ya zamanto ka taɓa ganin abin da idonka duk abin da ka gani shi da idonka za ka iya ba da labari game da cewa ga yanda yake ga sifofinsa an gane ku? Hanya ta biyu idan baka taɓa ganinsa ba to wanda ya gan shi ya baka labari game da cewa ko wannan hanya ta biyu ko ya zamanto ka taɓa ganin kwatancinsa domin duk abin da ka ga kwatancinsa wannan za ka iya ba da labari game da yanda yake duk abin da ka ga kwatancinsa za ka iya ba da labari game da yanda yake ka ce kamar kaza yake kamar kaza yake hanya ta uku idan baka taba ganinsa ba baka taba ganin kwatancinsa shine wanda ya san shi ya baka labari game da cewa ga yanda yake shine anan muka yi bayanin a farko dai a wannan rayuwa tamu ta duniya ganin Allah subhanahu wa ta'ala da idanunmu abu ne wanda yake mustahil ma'ana kurare ne ba mu da wata idaniya a nan duniya wadda take da ikon ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu manzon Allah yace ku yi sanin cewa ba za ku ga Ubangijinku ba sai kun mutu dan haka anan duk wanda yace maka ya ga Allah a wannan rayuwa ta duniya to idan kana neman tacaccen magaryaci zindiki idan ka zo kansa dole ka taka burki kamar yadda wani malami yake cewa wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun qadawa tamarrada yace wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi duk wanda yace a wannan duniya yana ganin Allah da idanunsa malam yace fa zalika zindiqun wannan arni ne kuma qadaya ketare iyaka wata marrada yayi dagin kai ya nuna isa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka annabi Musa alaihi salam ya nemi ganin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce masa lan tarani, Musa ba za ka iya ganina ba a wannan rayuwa taka ta duniya, domin ba ka da idani yadda take da karfin ganin zatina, kamar yadda bayani ya gabata akan wannan aya. Kuma sannan hanya ta biyu ita ma wannan ta kuru gare mu, domin ba mu ga ba wani wanda yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ba shi da tamka, ba shi da wanda yayi kama da shi. Duk wani abu da ka sani to sabanin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yake, kamar yanda yace mana laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yanda yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kamar yanda yace hal ta'lamu lahu samiya. Kenan hanya ta uku ta rige mana, wanda ya san shi ya bamu labarin cewa ga yanda yake, ma'ana ga sifofinsa. Dan haka babu wanda zai bamu labari game da Ubangijinmu sama da shi mahaliccinmu. Dan haka a cikin Alkur'ani ya bayyana mana sunayensa da sifofinsa. Sannan kuma babu wanda zai bamu labari game da sunayen Allah da sifofinsa sama da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dai da bayani ya gabata akan ayoyi waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunaye da sifofi da ya tabbatar ma kansa, malam sai ya ci gaba da biyo baya da hadisai ingantattu waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala duk wani suna da duk wata sifa da ya tabbatar ma kansa. Shi ne a hadisi da ya gabata, a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wasu hadisai guda biyu wanda malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa wanda ya tabbatar ma kansa, ita ce sifa ta dariya. An gane ko abahik, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yabhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul janna. Manzon Allah yake cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na dariya zuwa mazaje guda biyu, ɗayansu ya kashe ɗaya kuma gaba ɗayansu suka shiga aljanna. Hadithi ne muttafaqun alaihi, ma'ana al-Imamu Bukhari da al-Imamu Muslim sun yi ittifaki akan ingancin wannan hadithi da fitar da shi a cikin littattafansu. Cikon hadisin shine sai manzon Allah yake cewa yuqatilu hadha fi sabilillahi, wannan ɗayan wato ya fito ne yana yaki domin daukaka addinin Allah. Fayuqtal, sai ayi katarin kashe shi a fagen daga ya samu shahada. Thumma yatubu Allahu 'alal qatil, sannan shi wanda ya kashe shi sai Allah ya ganar da shi tuba, ya tuba Allah ya karbi tubansa, kai tsaye ya tuba ya koma bangaren musulmi, sannan kuma sai ya ci gaba da fafatawa da waɗanda suke abokan gaba. Fa yastashhi, shi ma sai ya samu shahada, ko kuma fa yustashhad, sai a azurta shi da shahada. Kaga kenan wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wanda Allah yake musu dariya. An gane ko shine yace yabhakullahu ila rajulaini, Ubangiji ta'ala na dariya zuwa wasu mazaje guda biyu. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, ɗayansu wato na kashe ɗaya, kilahuma yadkhulul janna, kuma gaba ɗayan su shiga aljanna. Kenan musulmi da kafirai ne suka hadu a fagen daga, ɗaya daga cikin kafirai ana fafatawa sai ya kashe wani daga cikin musulmi. Bayan ya kashe wannan musulmi, wannan musulmi ya samu shahada makomar shi aljanna ce. Shi wannan kafirin da yi kisa, Ubangiji ta'ala sai ya masa dace da tuba, take yanke tuba, in ya tuba sai ya koma bangaren musulmi, kuma ya ci gaba da fafatawa da kafirai, shi ma sai a kashe shi ya samu shahada, gaba ɗayansu gaya sun haɗu a aljanna. Wannan kenan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta dariya, dariyar da ta dace da girmansa. An gane ko, wanda ta dace da girmansa, wanda mun fahimci ma'anarta, amma mun shafinci kaifiya ta yadda dariya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. Dole ne mu yi imani domin manzon shi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya bamu labari. Sannan hadisi na biyu shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajiba rabbuna min ududi ibadihi wa qurbi ghayrihi yanzuru ilaykum azilina qanitin fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Hadithun hasan. Wato da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ajiba rabbuna min qunudi ibadihi, ubangijinmu wato yayi mamaki game da yanki kauna ta bayinsa game da jin kansa, wa qurbi giyarihi da kusacin canza lamari nashi. Ma'ana Allah yana mamakin yanda bayinsa suke gaggawar wato yanke kauna game da jin kansa, tare da cewa kuma canza lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake makusaci. A cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa, Ubangiji ta'ala yakan canza ma bayinsa wani hali zuwa wani hali wanda yake na daban. Kana cikin tsanani ka yanke kauna, a cikin abin da ya fi kyautawar ido sai Allah ya canza halinka ka koma cikin hali na yalwa da farin ciki da murna. Shine yace yanzuru ilaykum azlina qanidina, ubangijinku na kallonku azlina, kuna masu kuntata zuciya, kuna masu damuwa, qanidina kuna masu yanke kauna da jin wannan game da jin kansa. Fayadhallu yabhaku, ubangiji ta'ala ku sai ya zamanto yana dariya, ya alamu yana sanin anna farajakum qarib, lalle yayi muku wannan kunci abu ne wanda yake makusaci. Wannan hadisi ya isa ya zame mana misali ga makwabtanmu a sati da ya gabata, su ne mutanen Najeriya. Yanda kowa daga cikin mutanen Najeriya musamman musulmi balagatir qulubul hanajir, zukata sun kawo karin karma, wasu sun yanke kauna kwata-kwata ba yanda za a yi a dau wannan mulki a leka ma musulmi shine Bukhari. Kwata-kwata mutane sun yanke kauna saboda abin da ya gabata a baya, su bi yana ci ba a bashi ba. Mutane zuciya ta kawo karin karma, sai dai abin da yake cikin wuta ya kone. Kowa bai sa kowa ya yanke kauna da za a dauki mulki a meka masa. Yaya za a yi aka da wanda yake kan mulki kuma alhali arne ne, wanda ya haddasa wasu abubuwa na zubar da jinin al'umma saboda ya ci gaba da zama akan wannan kujera, kuma tare da cewa uwayen gidan shi an san a zamanin yanzu sai wanda suka darme masa gindi suke meka masa mulki, sai wanda yake musu biyayya sau da kafa. In ka bi su sau da kafa akan kafircin su, to za su tabbatar da kai akan kujerarka, ka ci gaba da yi ba ta zarce ba, in ma me zaka yi kai ta yi, in dai ka biya musu bukatunsu. To dukkan jama'a ta musulmi galibi sun fada cikin kunci, sun yanke kauna da yawa daga ciki kan cewa yaya za a yi ko ya ci a dauki mulki a bashi. Amma gaba daya da shi da uwayen gidan nashi gaba daya sai Allah ya canza musu lissafi a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa. Kaga wannan al'amari ne kawai, duk wanda ya tsaya ya kalli wannan al'amari, to wata aya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa. Jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa, take yanki Allah ya canza musu lissafi gaba daya, su kansu uwayen gidan ba su yi tsammanin haka ba. Duk wata hanya da za a biyo na a bata wannan al'amari, ya zamanto wannan arni ya ci gaba da zama akan wannan kujera an biyo. Amma duk wata hanya idan aka biyo sai ta datse, ta tulke a kasa gaba. A ƙarshe dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna musu aya wanda inda suna da hankali da sai su dau izina. To shine anan manzon Allah ya ce ajiba rabbuna, ubangijinmu ya yi mamaki, min qunudi ibadihi, game da yanke kauna ta bayinsa game da jin kansa, wa qurbi giyarihi, da kusacin canza al'amarinsa. Canza al'amari daga wani hali zuwa wani hali a wajen Allah abu ne wanda yake kusa, ya fi kyautawar ido gaggawa. Kamar yanda ya ce wa ma amuruna illa wahidatun kalamihim bil basar, Ubangiji ta'ala ya ce lamarinmu idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto wafaci kamar kyautawar ido ne. An gane ko? Kamar kyautawar ido ne, koma ya fi kyautawar ido gaggawa. shine yace wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, domin duk abinda Allah yayi nihin ya samar da shi ko ya rasar da shi, to wannan Ubangiji ta'ala yakan ce kun abin ya kasance take yanke sai ya zama to kamar yanda Allah yake nihi. To shine anan zake nuna mana cewa Ubangijinmu yayi mamaki game da yanda bayansa suke yanke kauna game da jin kansa tare da kusacin wato canza al'amarinsa. Yanzuru ilaikum, Ubangiji ta'ala na kallonku, azlina, kuna masu kuntata rai, kalidina, kuna masu yanke zuci, wannan yanke kauna. Lafazin azil, azlin jam'i ne na azil, idan aka ce azil an ciro shi ne daga al'azlu, in aka ce al'azlu shine ashiddatu wabe, tsanani da kunci kenan. Dan haka duk wanda ya fada cikin kunci, kunci wanda yake mai tsanani ya kai yana yanke kauna game da yayiwar wannan kunci, to shine ake amfani da wannan lafazi na a ce al'azil, fulanun azilun, ma'ana wani ya fada tsanani ya yanke kauna. Shine yace azlina, kuna masu kuntata zuciya, kanidina, kuna masu yanke kauna game da jin kan Ubangijinku. Fa yadhallu yadhaku, Ubangijinku wato sai ya ringa dariya, ya alamu yana sanin anna farajakum qaribu, lalle yayi kuncinku wato abu ne wanda yake muku saci. Walillahi almasalul a'la, kaddara cewa ta hanyar wasa kai ne kuke tuna cikin jama'a, sai wani ya zuba kudinsa kamar miliyan ɗaya sai kuka dauka kuka dahi, ya buga ya buga shi kawai a inda ya iya abin da ya dauka wannan kudade ya zuba su ya yanke kauna game da samun su, ya tada hankalinsa, kai kuma ka san kudin shi suna kusa dawowa za su yi gare shi, zaka ringa mamakin yanda yake tada hankalinsa yana yanke kauna game da wannan al'amari. To shine anan kenan wannan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala waɗannan sifofi. Farko dai akwai sifa ta mamaki, shine yace ajiba rabbuna, sannan sifa ta biyu akwai sifa ta abahi, kamar yanda yace fa yadhallu yadhhak, Ubangiji ta'ala sai ya zamanto yana dariya, wato kuma ya san cewa yayi kuncin da ya same ku abu ne wanda yake makusaci. Dan haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafinsa Silsila As-Sahiha. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلا وفي رواية عليها قدما فينزوي بعضها إلى بعض فتقول كب كب. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وتمالا الله يجيك أنسا ياتيك بدا جيرو من وسهى دسي ودندسكي تبتر ما ونجي سبحانه وتعالى أبندي تبتر ما كانسا واتونسفو في shine anan malam yazo mana da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, ke cewa la tazalu jahannamu yulqa fiha, wutar jahannama wato a ranar kiyama ba za ta gushe ba, ana jefa mata duk waɗanda suka cancanta a jefa mata domin talashi, su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala. Wanda shi lafazin jahannam wato suna ne na rihi, wato daga cikin ruhoi waɗanda suke na wuta, domin ita wuta babakat ce, ma'ana rihi ne ɗaya kan ɗaya, kuma kofa bakwai ce kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin suratul Hijr. Ubangiji ta'ala ke cewa laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. An gane ku? Rihi na karshe wato shine mazauni wanda yake na munafikai, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Kenan ita wuta darakat ne, ma'ana rihi ne dai kan dai, kenan daga sama ne ake yin kasa ana kara nemewa. To dan haka shi jahannam wato sunan rihi ne wanda yake na farko daga cikin rufai waɗanda suke na wuta guda bakwai. Allah ya kare mu. Shine kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu jahannamu yulqa fiha, wato wutar jahannama a ranar kiyama ba za ta gushe ba. Yulqa fiha, ana jefa mata duk wanda ya cancanta a jefa a cikin ta. Wal iyazu billahi, su yan wuta a hali wanda yake na kaskanci da wulakanci za a jefa su cikin wuta, domin ba su cancanci ba duk wani abu wanda yake na tausayawa da karanci. Yan aljanna su ne in aka wayi gari kiyama za su shiga aljanna. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kafin yan aljanna su isu tuntuna an riga an buɗa musu kofofin aljanna. Kuma sannan mala'ikun Allah Subhanahu wa ta'ala za su tarye su, suna yi musu sallama, suna karrama su, suna girmama su. Allah ya sanya mu a cikin su. Amma su yan wuta idan suka zo wutar a kulle take kai tsaye suna zawwa, sai a dauka sai a jefa. Maganar a tarye su ma bata mata su ba, maganar a buɗa a ce su shiga da kansu, wannan ai an karrama su, an tausaya musu. Dan haka shi dan wuta in za a jefa shi wuta, kama shi za a yi a cilla shi. Kuma kamun ma kamar yadda Hausawa suke cewa wato shine daurin butar malam ake masa. Idan aka kamo kokuwar kan, sannan kuma sai a kamo dugadugan, sai a lankwasa, sai a jefa shi wuta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Rahman, yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. An gane ku? A kama makwalkwatar kai ita ce wurin madiga kenan, sai a kama, sannan sai a hada wato da dugadugan shi, irin yadda ake lankwasa kara haka za a hada, sannan sai a jefa shi cikin wuta. Dan haka can Ubangiji ta'ala yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan haka su kansu mala'ikun da Allah ya wakilta game da gadin wuta, masu kama yan wuta su jefa, Ubangiji ta'ala ya ambace su da cewa azzabaniya, kamar yadda yake cewa falyad'u nadiya sanad'u azzabaniya. Azzabaniya sunan mala'iku ne wanda Allah ya wakilta su game da tsaron wuta, su ne ake can Ubangiji ta'ala ya bayyana adadinsu alaiha 19, mala'ika 19 wanda Allah ya wakilta su game da kula da wuta. To waɗannan azzabaniya sunansu an ciro shi ne daga azzabnu. Idan aka ce azzabnu shi ne addafu bi kuwa, ka bankaɗa abu ka hangaje shi da ƙarfin tsiya. To shi ne a nan manzon Allah ya ce la tazalu jahannam, ya ce wutar jahannama ba za ta gushe ba a ranar kiyama. Yulqa fiha, ana jefa mata duk wanda ya cancanta a saka mata. Wataqulu, wa hiya taqulu, manzon Allah ya ce ita ko tana fada tana cewa hal min mazid, shin wai ko akwai kari? Hal min mazid, shin ko akwai kari? Manzon Allah ya ce hatta ya ba'a rabbul izzati fiha rijlahu, sai an kai lokacin da Ubangijin girma da daukaka wato ya dora mata kafarsa. A wata riwaya alaiha qadama, hatta ya ba'a rabbul izzati alaiha qadama, sai Ubangijin girma da daukaka ya dora mata wato diddigensa. Idan Ubangiji ta'ala ya take ta yi murtsike ta, manzon Allah ya ce fa yanzawi ba'u ha'ila ba'u, junanta sai ya yankwane zuwa juna, ta yaku ne irin yadda ake yakuna takarda ko abin da ya kama da haka. fataqulu a lokacin nan sai ta ringa fada ta ringa cewa kap 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 a wata riwaya sai ta ce fa bi izzatika wa karamika take cewa ya isa ya isa ya isa na rantsi da girmanka na rantsi da karamcinka ya ubangiji na a yanzu na cika lafazin fiha anan da yace hatta yaba alaiha hatta yaba rabbul izzati fiha rijlahu fiha anan bi ma'ana alaiha fi anan bi ma'ana ala an gane ko kamar yanda yake cewa wala usalli bannakum fi juzu'in nakhl ay ala juzu'in nakhl shine yace hatta yaba rabbul izzati fiha rijlahu wato sai ubangijin girma da daukaka wato ya dora mata kafarsa a wata riwaya ya dora mata duddigarsa fa yanzawi ba abu ha ila ba manzo Allah yace a lokacin nan junan ta sai ya yankwane wato zuwa juna fata kudu kap 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 sai ta ringa cewa ya isa ya isa ya isa ya ubangiji na wannan hadisi a takaice yana tabbatar mana wannan a cikin wannan hadisi yana tabbatar da cewa abubuwa waɗanda suke jama'at waɗanda ba sa magana ubangiji subhanahu wata'ala da kudurar shi a ranar kiyama Allah zai sanya su yi magana kaga wutar jahannama jama'a ne amma ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya ta yi magana a ranar kiyama kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala kasa a yanzu ba ta magana amma a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai sanya ta yi magana ta bada labari game da duk abin da aka aikata a kanta na alkhairi ko sharri kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa yawma idhin tuhaddisu akhbaraha yinin alkiyama yini ne wanda kasa ta kan bada labaranta ma'ana game da duk abin da aka aikata a kanta haka ƴan wuta lokacin da aka nemi su yi furuci su tabbatar da laifinsu idan suka yi ƙarya ubangiji ta'ala sai ya rike bakin a lokacin nan hannu da kafa su za su yi magana kuma da fatar jikinsu kamar yadda yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu kamar yadda can yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu kamar yanda yake cewa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anqaqana Allahu allazi anqaqa kulli shay a lokacin da fatun ƴan wuta suka yi magana game da abin da su suka aikata fata za ta yi magana ta ce ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ƴan wuta sai su fada ga fatun jikinsu sai su ce lima shahidtum alaina dan me za ku ba da shaida akan mu ku tabbatar da cewa mun aikata ayyuka na banza fatin jiki sai su ba su amsa su ce anqaqana Allahu allazi anqaqa kulli shay ubangijin da ya sanya dukkan komai yayi magana shine ya sanya mu kai magana a yau to dan haka dama akwai wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato in zafi ya tsananta manzo Allah yace ku sanya ya game da sallah ita ce sallah ta azhar manzo Allah yake cewa domin tsananin zafi wato yana daga cikin hucin wutar jahannama yana daga cikin kona ta wutar jahannama sai manzon Allah yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ay rabb akala ba'dhi ba'dha fa adhina laha bi nafasayn nafasin fi shita wa nafasin fi sayf manzon Allah yake cewa wuta ta kai kukanta wajen ubangiji subhanahu wata'ala tace ya ubangiji na juna na yana cin juna ma'ana juna na yana kunar juna ubangiji ta'ala sai ya ba ta izinin ta yi lumfashi su biyu a tsawon shekara lumfashi daya a lokacin zafi na biyu a lokacin sanyi manzo Allah yace idan kun ji zafi ya tsananta huci ne na wutar jahannama idan kun ji sanyi ya tsananta shi ma huci ne na wutar jahannama kaga anan ubangiji ta'ala shi ya ba wuta izinin kai kuka ta kai kuka wajen ubangijin ta tace ya ubangiji na juna na yana cin juna wani bangare na yana cin juna ubangiji ta'ala ya karbi kukanta ya ba ta izinin yin lumfashi sau biyu a tsawon shekara to wannan yana nuna mana kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala wutar jahannama ba ta magana, amma a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai sanya ta yi magana. Domin a nan manzon Allah yake cewa wutar jahannama ba za ta gushe ba, ana jefa mata tana lashewa, tana cewa halmin mazid, shin akwai kari. Kamar yadda Allah ya faɗa, yauma yaqulu li jahannama hadim talati wa taqulu hal min mazid, ko kuma a wata kira'a yauma naqulu li jahannama hadim talati wa taqulu hal min mazid. To shine Ubangiji ta'ala zai sanya ta, wato tayyibata iznin yin magana, ta yi magana kenan. Lokacin da Allah ya dora mata duddigen sa, kuma za ta koma magana karo na biyu, sai ta ringa cewa kaf kaf kaf, ma'ana ya isa ya Ubangiji na. Sannan wannan hadisi yana tabbatar mana adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda dama alkawali ne Allah ya daukan ma kansa. Wuta da aljanna Allah ya dau alkawalin cewa kowace ɗaya daga cikinsu sai ya cika ta, saboda jayayya ne aka samu tsakanin wuta da aljanna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Manzon Allah yake cewa ihtajjatil jannatu wan naru, wuta da aljanna wato sun yi jayayya, suka yi gaddama. Ita aljanna take cewa fiya du'afa'u wal masakin, tace duk wasu masu rauni da duk wasu talakawa, tace su ne yanawa su na zaba. Don haka talakawa suka fi kowa yawa a aljanna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Yake cewa iqbalatul janna fara'aitu akthara ahli al-fuqara iqbalatu fil janna, manzon Allah yace na leka aljanna, fara'aitu akthara ahliha al-fuqara, sai naga mafi yawan yan aljanna, manzon Allah yace talakawa ne. To ita aljanna ta zabu cewa talakawa da miskinai sune yanata yanata. Ita kuma wuta sai take cewa fiyal jabbaruna wal mutakabbiru, tace duk wasu masu tsaurin kai, azzalimai, masu karye inda baggaba, masu dagin kai, masu jiji da kai, masu nuna isa, tace su ne yanawa. Ubangiji ta'ala sai ya yanke hukunci daga tsakankaninsu. Ubangiji ta'ala ya ce ke aljanna, ya ce ke rahama ta ce wadda nake jin kan wanda na ga dama daga cikin bayina, je ki an baki duk wanda kika nemi cewa a baki. Ya ce ke kuma wuta, azaba ta ce wadda nake azabtar da wanda na so daga cikin bayina, ya ce ke ma je ki an baki duk wanda kika nema. Ubangiji ta'ala ya ce walikinai kuma alayya mil'uha, kowace ɗaya daga cikinku Allah ya ce na yi alkawarin zan cika ta. Don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratu Hud, yake cewa la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i. Ubangiji ta'ala yake cewa na rantse da girma na da buwayata, lalle ne sai na cika wutar jahannama, wato da aljannu da mutane gaba ɗaya. To don haka ita wutar jahannama ana jefa mata, tana hadiyewa, tana neman a ƙara mata. Duk wanda ya cancanta a saka mata, an saka mata kuma bata cika ba. Adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, maimakon a yi wata halitta wanda basu san, basu taba saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a saka su cikin wuta, kaga wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji. Me za a yi? Ubangiji ta'ala sai ya tura mata diddigensa, take yanke, sai ta yankwale, sai ta ringa ya isa, ma'ana ta cika. Amma ita aljanna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idan an shigar da duk wanda ya cancanta a shigar da shi aljanna, sai a samu sauran wurare, ɗakuna ga su nan babu mutane a ciki. Ubangiji ta'ala sai ya sabuwar halitta, sai ya cike aljanna kamar yadda ya yi alkawari, domin shi baya saba alkawari. Sannan wannan hadisi alaƙar shi kenan da baban, wato hadisin yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta ƙafa da diddige, wanda suka dace da girmansa, kuma wadda sifa ce ta haƙiƙa, wadda ta sha bamban da sifa ta halitta. Don haka wannan kuma sifa ce wadda take zatiya khabariya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin wannan sifa ce ta zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. shine ya ba mu labarin cewa Allah yana da kafa yana da diddiki. An gane ku? Kenan wannan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana da kafa amma shi ya san yanda kafarsa take. Asha'ira da waɗanda suke jirkita nusus su anan sai suka fassara wai hatta yaba alaiha rijlahu wai rijlahu jama'a waɗanda suka cancanta a kai su wuta ai hatta yaba alaiha rijlahu ai qa'ifatan min ibadihi mustahiqina lidukhulin nar wai sai Allah ya dora wato jama'a waɗanda suka cancanta a kai su wuta domin shi lafazin ar-rijl a yare wanda yake na larabci ana amfani da shi akan garki an gane ko kamar misali wani yanki wanda yake na jama'a kamar yanda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin annabi ayyub alaihi salam kamar yanda hadisin yake cikin sahihul bukhari lokacin da ayyub ya tubi yana wanka ubangiji ta'ala arsala ilaihi rijla jaradin min zahabi sai Allah ya turo masa garken fara ta zinare garki na fari na zinare suka zo suka sauka kusa da annabi ayyub Annabi Ayyub sai ya daina wanka sai ya ringa kwasar fara yana kwasa yana kwasa Ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka sai yake cewa haba Ayyub shin yanzu ban wadatar da kai game da abin da yafi wannan Annabi Ayyub yace kwarai ya Ubangiji na amma ina ni ina wadatuwa game da jin kanka dan adam baya koshi dukiya ta musamman dukiyar shi da ta hallaka gaba ɗaya Allah ya maida masa ya lullunka masa shine a cikin kisosi malamai suke ambata cewa runguna na zinare Allah ya cika masa rungunan shi da suka halaka Ubangiji ta'ala ya cike masa da zinare duk da cewa ba hadisi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya faɗa haka dukiyar shi ne da ta halaka Ubangiji ta'ala ya maida masa ya lullunka masa dan haka shi dan adam baya koshi to shine suka ce hatta yaba wato hatta yaba alaiha hatta yaba rabbul izzati alaiha rijlahu rijlahu suka ce ai jama'a waɗanda suka cancanta a kai su wuta malamai suka ce a wannan tawili ai ba zai yi ba idan kuka yi haka kwata-kwata kun canza wato nassin yaya za a yi kaskantattu lakantattu Allah ya jingina su zuwa kansa ya ce rijlahu ai qa'ifatahu wanda in kaga Allah ya jingina abu zuwa kanshi ya ce abu kaza nashi to wannan yana nuna abu ne mai daraja mai kima kamar yanda yace faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha kamar yanda masallatai Allah ya jingina su zuwa kansu yace dakunan sa ne kamar yanda Ka'aba Allah ya jingina ta zuwa kansu yace dakin sa ne ba dan komai ba dan ya nuna mana kimar ta da darajar ta da martabar ta to ɗan wuta ina wuta kima gare su Allah zai jingina su yace rijlahu da'ifata jama'asa an gane ku kuma in ka kalli lafazin alaiha wannan kanshi zai mai da martani akan tawilinsu to akan wutar za a dora su ko yaya za a yi shi kuma abinda ake amfani da shi lafazin fi ne fi ko zarfiya ce kenan za a tura su cikin wutar jahannama ba a saman bane za a dora su cikin wutar ne za a jefa su shi kuma hadisin yace hatta yaba alaiha rabbul izzati kadama a takaice wannan hadisi dai yana nuna mana yana tabbatar mana sifa ta kafa wato ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da sifa ta diddige wanda ya dace da girmansa wanda mun fahimci menene ma'anar kafa ko diddige amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda kafa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala take kamar yanda manzansa bai ba mu labari ba kuma shi bai ba mu labarin cewa ga yanda take amma ya ba mu labarin cewa yana da wannan sifa dan haka mun yi imani mun tabbatar da cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana da wannan sifa kuma wannan sifa sifa ce wadda take ta kamala duk wata sifa ta cika da bunƙasa Ubangiji ta'ala shi yafi dacewa da ita an gane ko ai da mai kafa da wanda ba shi da kafa ai ba ɗaya suke ba sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yaqulullahu ta'ala Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai faɗa a ranar kiyama ga annabi Adam Ubangiji ta'ala ya ce masa ya Adam ya kai Adam a lokacin nan annabi Adam sai ya ce labbaika wa sa'adaika na amsa maka ya Ubangiji na dada amsa maka ai ijabatan ba da ijabatin ma'ana na amsa maka na kuma amsa maka wasa adaika ya ubangiji na roƙonka nake ka azurta ni ka taimaka min ka agaza mu. An gane ku? Shine ai isa'adan ba da isa'adi. Ya ubangiji na agajinka nake roƙo bayan wani agaji na kana daba. A lokacin nan shine sai ya ce fa yunadi bi sautin. Manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala zai yi kira da murya. Wanda lafazin bi sautin anan wato ta'kidi ne. An gane ku? An zo da shi ne domin karfafawa, domin ka'ida daman a larabci. Kira baya kasancewa wato lafazin annida wato baya kasancewa sai da sauti. Baya kasancewa sai da sauti. Shine anan yace fa yunadi bi sautin. Wato ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi kira wato bi sautin, wato da wata murya. Kamar yanda can ne Allah yake faɗa wa kallama Allahu Musa taklima. Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa sai ya ce takaliman zance. Kaga takaliman anan masdar ne, amma an zo da shi dan a ƙarfafa wannan sifa cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala na magana. To shine anan yace fa yunadi bi sautin. Ubangiji ta'ala zai yi kira wato da murya, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa can da yake cewa wala qa'irin yadiru bi janahihi illa umamun amsalukum. An gane ku? Wala qa'irin yadiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Shin tsuntsu ya taba tashi ba tare da fuffike ba? Kaga anan lafazin da aka ce babu wani tsuntsu wanda ke tashi, sai aka ce bi jana haihi da fukafikansa, illa umamun amsalukum, face su ma al'ummu ne, jama'u ne, kwatankwacin ku. To don haka anan bi jana haihi taukidi ne, kamar yanda anan da ya ce fa yunadi bi sautin, lafazin bi sautin anan kenan taukidi ne, ƙarfafa zance ne. Fa yunadi bi sautin, ubangiji ta'ala zai yi kira da murya. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma annabi Adam, inna Allaha ya'muruka an tukhrija min zurriyyatika ba'san ilan nar. Ubangijinka na umarninka ka fito da jama'ar da za a aika su wuta daga cikin zuri'arka. Ma'ana ka fito da jama'ar da za a jefa su cikin wuta daga cikin jama'arka. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kebanci annabi Adam alayhi salam wato da wannan kira ba dan komai ba, saboda annabi Adam alaihi salam shine mahaifin dukkan wasu ƴaƴan Adam waɗanda suke doran ƙasa, gaba ɗayan mu ƴaƴan Adam ne. Kuma annabi Adam wato Allah ya sanar da shi ƴan aljanna da ƴan wuta, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka tafi saman bakwai da shi, manzon Allah yake cewa ya wuce da annabi Adam, adamarsa akwai wasu jama'a masu farfarin huska a hagunkinsa, kuma wasu jama'a waɗanda suke masu bakar huska. Ya tambayi Jibrilu alaihi salam, su wane ne waɗannan? Wanda na gani a damar Adam da wanda na gani a hagunkinsa, Jibrilu ya tabbatar masa cewa ƴan wuta da ƴan aljanna ne. To don haka a nan Allah zai kira ya annabi Adam a ranar kiyama, Allah ya ce masa wato fito da ba'san. Ba'san a nan bi ma'ana al-mabu'us, fito da waɗanda za a aika su a tunkuɗa su zuwa wuta daga cikin zuri'arka. A lokacin nan annabi Adam sai ya faɗa kamar yanda yake cikin hadisin, sai ya ce wa ma ba'asun nari ya rabbi, ya ce wa ma ba'asun nari, ya ubangiji na su wane ne wato waɗanda za a tura cikin wuta, ma'ana rabu wanda yake na wuta wanda za a tura mata. Kana sai ubangiji ta'ala ya ce masa min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'una, a cikin dukkan mutum dubu ubangiji ta'ala zai ce masa fito min da mutum wato 999, dubu ba ɗaya kenan. A cikin dukkan dubu, a cikin mutum dubu 999 wannan su ne za a fito da su. Maza Allah ya ce fa zalika hina yashibu sagiru wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bi sukara walakinna azab Allah shadid. Maza Allah ya ce a wannan lokaci ne kankanan yara za ka ga sun yi hurhura, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, yinin alkiyama yini ne wanda kankanan yaran suke hurhura kai tsaye yaro za a haife shi take yin kiyaye hurhura mun yi bayani a baya hurhura akwai wadda take ta lokaci mutun ya kai shekaru ne yayi akwai kuma wadda take ta wahala idan mutun ya fada cikin wani damuwa da wani tsanani da wahala kai tsaye sai kaga ta burciko to wannan tsanani na alkiyama shine yakan sanya yaro karami jinjiri kai tsaye zaka ga yayi gurgura shine manzon Allah yace fa zalika hina yashibu sagir wannan lokaci lokaci ne wanda kankanan yara sukan yi gurgura wata ba kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a wannan lokaci ne zata haife cikinta da zaran an busa kaho duk wata mai ciki take yake zata haife wannan ciki koda lokacin haihuwar shi bai ba wata rannasa sukara manzon Allah yace zaka ga mutane suna mayi suna tangadi wa ma hum bi sukara ubangiji ta'ala yace alhali ko ba wani abin mai bane ba suka sha walakinna azaballahi shadid sanadi azabar Allah mai tsanani ita ce take sanya su mayi da tangadi a lokacin nan al'amari sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ya rasulullah ayyuna zalikar rajul to a cikin mutum dubu an ce ɗaya ne za a ware a kai shi aljanna 999 gaba ɗaya wuta za a tura su a cikin mu wane ne za a samu ɗayan wannan kana sai manzon Allah yace abshiru yace ku kwantar da hankali ku yi farin ciki ku yi murna ku karba albishir manzon Allah yace fa inna min ya'juja wa ma'juza juja 999 wa minkum wahid 999 gaba ɗaya daga cikin yajuje wa majuje ne za a huddu su daga cikin ku kuma ɗaya ne za a huddu ɗaya daga cikin ku amma 999 daga cikin yajuje wa majuje ne manzon Allah sai yace antum fil ardi yace ku a ban ƙasa manzon Allah yace kasha'aratis sauda fi jambis sauril abyad aw kasha'aratil bayda fi jambis sauril aswad inni la arju an takunu ru'a ahlil janna manzo Allah yace ku san da cewa ku mu'minai a ban kasa manzo Allah yace ka sha'aratis sauda tamkar wato bakin gashi ne daya wato a hakar garin farin sa a zo da farin sa a hakar garin shi sai a samu bakin gashi daya tak manzo Allah yace ko kuma kaman farin gashi ne wato a jikin hakar garin wato bakin sa kenan wannan bakin gaba daya wadanda suka kafirce ma ubangiji ne sune ɗan muta wannan gashi daya fari shine wato sauran mu'minai wanda za su shiga aljanna sai manzo Allah yace musu inni la arju an takunu ru'a ahlil janna manzo Allah yace wallahi ni ina kauna ina fatan ku zamanto ku ne kashi daya daga cikin hudin yan aljanna misali in mutum 100 za su shiga aljanna ku mabiya na ku zamanto ku ne 25 ku zama 25 kenan rubutun yan aljanna Abu Sa'id yake cewa fa kabbarna sai muka yi kabbara muka ce Allahu akbar thumma qala sannan sai manzon Allah yace inni la arju an takunu sulusa ahlil janna yace wallahi ina kauna ina fatan ku zamanto kashi 1 daga cikin ukun yan aljanna misali in 60 za su shiga aljanna ku zamanto 20 Abu Sa'id yace fa kabbarna muka koma cewa Allahu akbar thumma qala sannan sai manzon Allah yace inni la arju an takunu shadra ahlil janna manzon Allah yace ni ina kauna ina fatan ku zamanto rabin yan aljanna misali in 50 za su shiga aljanna ku zamanto 25 wannan kwadayi da fata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi Allah ba zai tabbata da shi ba Allah zai cika masa fatan shi da yi dan haka al'umma sa sun fi kowa yawa a aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su a takaice shi wannan hadisi da malam ya shigo da shi ne domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta zanci wannan magana a yanzu ubangiji subhanahu wata'ala bai yi ta ba manzon Allah yana ba mu labari ne nan gaba a yinin alkiyama ne Allah zai yi wannan fada an gane ku a yinin alkiyama ne ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wannan magana dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala yana da sifa ta zance. Zance sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma sifa wadda take zatiya fi'iliya al-muta'alliqa bi mashi'atihi subhanahu wata'ala. A lokacin da Allah ya ga dama yake zance kuma yanda ya so, yayi zance a baya kuma wani zancen sai nan gaba a yinin alkiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai. Kina wannan magana sai a yinin alkiyama ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai. Sannan wato malam sai ya zo kuma da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi, wannan hadisi kenan, hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi. Sannan sai ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Manzon Allah yake cewa babu ɗaya daga cikinku, wato face Ubangiji subhanahu wata'ala, sai ya masa zance a ranar kiyama. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, kowane bawa tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da Allah zai masa zance babu an tamfara shi. An gane ku? Wanda mun yi bayani, an tamfara shi kalima ce Faransiya aka hausantar da ita. In aka ce tarjuman, shine mutumin da zai zamanto tsani tsakanin mutum biyu wanda junansu baya fahimtar yaren juna. Misali, ni bana jin zabarmanci, kai kuma baka jin Hausa, shi kuma wannan yana jin zabarmanci sannan kuma yana jin Hausa, sai ya zamanto kenan wasiɗa tsakanina da kai, ka fahimci manufata kuma ni ma in fahimci manufarka. Kenan za ka yi magana da yarenka, in ka yi sai ya tarjama min ya ce min wane kaza ya ce, sannan ni ma sai in ba da amsa, sannan sai ya faɗa maka sai ya ce maka wane kaza ya ce. To illa kasancewar shi an damfara shi, malamai sun yi sharadi, dole waɗannan sharuɗa guda huɗu dole su cika. Duk wanda zai zamanto tsani tsakanin wani da wani wanda junansu baya fahimtar yaren juna, to sai ya cika waɗannan sifofi guda huɗu. Sifa ta farko wato shine amana. An gane ku? A samu amana, kar ka daɗa masa akan abin da ya faɗa, kar ka rage, kuma kar ka canza masa manufa. Kenan sai an samu shi wanda zai zama an tamfara shi ya zamanto amintacce ne. Haka aka yi kasancewar wani shugaba ya tafi wata ƙasa, ƙasar Iran ce, maganar da ya yi daban. Wannan ne shugaban Masar, wannan Mursi, maganar da ya yi daban, abinda kuma su gidan talabijin ɗinsu ya tarjama ma 'yan ƙasa da yarensu na Farsanci daban, wanda sai da suka zo suna ba da uzuri akan wannan al'amari. Shi abin da ya faɗa daban, amma me yasa suna son su yawo da hankalin 'yan ƙasarsu, abinda kuma aka tarjama ma 'yan ƙasa ga abin da ya faɗa kuma daban? To don haka duk wanda zai zamanto mutarjim tsakanin jama'a ya zamanto amintacce, ya zamanto kenan akwai amana tattare da shi. Abu na biyu, ya zamanto ya yana da sani da ƙwarewa game da yaren da yake son ya tarjama. Kenan yaren da kake son ka tarjama shi da wani yare, ya zamanto kana da sani game da shi. Sannan kuma yaren da za ka tarjama izuwa gare shi, ya zamanto kana da masaniya, ka san yaren wannan, ka fahimce shi yanda ya kamata. Sannan kuma abu na hudu shine, ya sharadi na hudu, ya zamanto ka san akan me ake zancen, ka san maudu'in da ake tattaunawa akan shi. Kenan farko ya zamanto amana. Abu na biyu, yaren da kake son ka tarjama ya zamanto ka san shi, yaren da kake son ka tarjama izuwa gare shi shi ma ya zamanto ka san shi, sannan kuma ya zamanto ka san akan me ake magana. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin, yace babu ɗaya daga cikinku, illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman, face sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa zance a ranar kiyama, tsakanin shi da Ubangiji babu an tamfara shi. Allah zai maka zance ka fahimci me ya faɗa. An gane ku? Dan haka kenan wannan kowa Allah sai yayi magana da shi. to ina ga wadancan ayoyi wadanda suke nuna akwai wasu jama'a wadanda suka siffanta da wata sifa ta banza wanda Allah ba zai musu zance a ranar kiyama ba. Me ake nihi da zancen? Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake fada a cikin suratul Baqara, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لتنشكل سورة آل عمران إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Da irin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake cewa salafatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati, wannan zance da Allah ba zai musu ba zance wanda yake na faranta zuciya. An gane ko zance wanda zai faranta zuciyarsa shine Allah ba zai musu ba, amma kowa da ka sani daga cikin bayi kowa sai Allah yayi magana da shi a ranar kiyama, kuma ba tare da an tambara shi tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka kenan shine manzon Allah cikin hadisin sai yake cewa fa yanzura aymana minhu, a lokacin da Allah yake ma bawa magana a ranar kiyama bawa zai kalli damar sa, fala yara illa ma qaddam, ba zai ga komai sai abin da ya gabatar na ayyuka na kurai. Wa yanzura ash'ama minhu, kuma ya kalli hagunkin sa, fala yara illa ma qaddam, ba zai ga komai sai abin da ya gabatar ma kansa na miyagun ayyuka. وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه, يكلل غبنsa bazai ga komai face wutar jahannama tana ci balban. Manzo Allah sai yace fattaqun nar walaw bi shiqqi tamra, ku sanya garkuwa tsakaninku da wuta koda tsagin dabino ne ku dauka ku bada sadaka, koda dabino ne daya kamallaka to ka raba shi biyu rabin ka bada sadaka, domin ita sadaka tana zamewa bawa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. A takaice wannan hadisi me yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sifa? Sifa ta zance. Sifa ta zance. Ubangiji ta'ala yana zance kamar yadda ayoyi na Al-Qur'ani sun gabata. Shine anan malam kenan ya zo da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa, sifa ta zance. Kuma zancen Allah zance ne wanda yake da sauti da harfa wanda ake ji kuma ake fahimtar menene Ubangiji subhanahu wataala ke fada. Dan haka kuma wannan hadisi yana tsoratar da mu cewa mu yi kokarin sasanta tsakaninmu da Ubangiji mu yi masa biyayya, dan kar a wayi gari kiyama lokacin da zamu yi zance da Ubangiji subhanahu wataala mu kunyata. Dan haka duk wasu ayyuka da basu dace ba mu dena mu koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.